Assalamu alaikum. Masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da kan bukadin waɗanda aka zalunta dan ganin an da musu da haƙƙinsu. A yau za mu daura kan batun rashin biyan tsafin ma'aikatan wuta kimanin 50,000 haƙƙinsu na sallama. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashim Gumel. A cigaba da kambu korafin tsafin ma'aikatan lantarki PHCN kimanin 50,000 da aka sallama shekaru 10 da suka gabata ba tare da lura da biyan su haƙƙinsu na sallama ba, lamarin da ya jefa mafi yawan ma'aikatan cikin halin kakani kai. To sai dai bayan gabatar da korafin da wannan fili na ciki da gaskiya ya yi, masu ruwa da tsaki a wannan lamari sun tashi tsaye dan ganin an share waɗannan ma'aikata kukansu. Bukatar tsafin ma'aikatan da ta haɗa da biyan wani haƙƙi na musamman na daidaito kashi 10 cikin 100 na la'adar sayar da PHCN da kuma bashin albashin watanni 16 don jinkirin miƙa kamfanin ga 'yan kasuwa daga Yulin 2012 zuwa watan Oktoban 2013. Duk da yake an samu rashin fuskantar juna tsakanin wasu 'yan ƙungiyar bin haƙƙin ma'aikatan da shugaban ƙungiyar ma'aikatan wuta na Najeriya, Kumar J. Ajero, wanda hakan ya sa har ya janye hannunsa ga taimakawa ma'aikatan. To sai dai don samar da maslaha kan wannan lamari, wannan shiri ya tuntuɓi Kumar Nasir Kabir, wanda jami'in ƙungiyar ƙwadago ne wanda ya aiki ƙudda-ƙudda Kumar Jo Ajero, kuma ya yi alwashin zama mai sulhun ta ko sa baki, wanda hakan ya nuna sakamako mai kyau.
Kumar Nasir Kabir a makon da ya wuce a sanadiyar wannan korafi na ma'aikata kimanin 50,000 da aka sallama daga aiki a tsohon kamfanin NEPA ko kuma tsohon kamfanin wuta PHCN da wasu dalilai na buƙatar ƙarin girma ga ma'aikatan wuta ya sa aka tafi yajin aiki, amma yanzu an kafa wani kwamiti. Kuma mun fara yin bayanin wannan a shirin ciki da gaskiya na muryar Amurka. Yanzu faɗa mana halin da ake.
To alhamdulillah yana shuru kamar yadda wayannan ma'aikata suka same ka har ka nemi da lallai-lallai a taimaka musu, wanda har na ba da ƙorafin cewa na yi magana da shi Jo Ajero, kuma mun gaya maka dalilan da isa wato dama ita ƙungiyar Nui ta shi kanshi Ajero kai in ce ya fushi. Wannan faɗa ne wanda ita wannan ƙungiya ta ɗauka tana yi wayannan mutane a maimakon su yaba abin da ake yi, suka ɗauka suka tafi kotu suka sake koma EFCC su kama can su kama can, wanda har ka sa muka gana wato muka sa baki, wanda ina mai tabbatar maka sa bakin da muka yi ko in ce ƙorafin da ka kawo, mun dubi girmanka ko mun dubi wato matsayin yadda kake mu'amala da al'umma, har ya sa kaga kamar ni duk daban da lafiya har na shiga wannan magana, kuma yadda ne alƙawari ko in ce na alƙawarta maka cewa zan yi magana da Ajero, to alhamdulillah ya sauko, kuma na lallaba shi mun yi magana na fahimta, wanda ya kai ga aka yi zanga-zangan nan kuma aka yi yajin aiki. To ina mai tabbatar maka kwamitin nan yanzu dai abinda muka sa ido shine mu ga wato ranan da muka diba musu na wa'adi, da in ya cika bai wani abu ba, to ina mai tabbatar maka za mu tabbatar da mun sake jaye dukkan wutan Najeriya gaba daya, kuma akwai matakai na gaba da ina jin wato wannan kungiya take shirye-shirye, wanda ba zan so in fade shi a yanzu ba, amma za mu ma ita gwamnatin uzuri mu gani, tunda shi ministan wato ƙwadago ya shiga wannan al'amari yace lallai-lallai zai gana da wato ministan shi wutar lantarki da kuma shauran wanda suke da ruwa da tsaki, duk suna cikin wannan kwamiti har da shi kanshi wato daga ita kanta kungiyar wato wutar lantarki akwai mutum biyu da aka diba duk suna ciki. Saboda haka duk abin da aka yanke ina mai tabbatar maka za mu sanar da ku. To amma alhamdulillah dama muna so mu kuma miƙa godiyar mu wa ita kanta Voice of America da har ta shiga wannan wato al'amari da alhamdulillah dama abin da muke faɗa kullun kenan mu a kungiyance kungiyar kwadago a koda yaushe a daidai muke da mutun kari wato al'amura ko in ce al'umma damuwar da ke damun al'umma to amma ba wai muna cewa mutane su je su yi abin da doka ya saba doka ba duk abin da zaka kai abin da doka ya ce in kai abin da ya saba doka to babu hannun kungiyar kwadago a ciki amma duk abin da muka san doka ta yarda da shi za mu tabbatar da mun bi haƙƙin al'umma kuma mun bi shi yadda ya dace kamar yadda muka saba kuma mu tabbatar da cewa babu wanda aka cutar wannan shine matsayin kungiyar kwadago a koda yaushe
nasir da ya nuna su waɗannan ma'aikata su zauna su jira su ga sakamakon wannan komiti da aka kafa shi ma comrade Joe Ajiro memba ne a cikin wannan komiti da aka kafa wanda zai aiki na mako biyu sannan ya kawo sakamakon binciken
wannan gaskiya ne wato in aka ce maka duk abin da aka ce an cimma yarjejeniya akwai abin da muke amfani da shi a kungiyar kwadago wanda ake cewa MOU wato Memorandum of Understanding in har aka cimma wannan to ina mai tabbatar maka ba abin da zai hana ba biya mutane hakukinsu ba wato abin da muke so wayannan mutane su fahimta shi ne babu yadda za a yi ka kawo koki ana bi ka koma kuma ka ce zaka kama can ka kama can ka ce bukatun ka zai biya yanzu misali da suka fara kawo matsa wato korafi da fari kaga ai shi wannan Joe Ajiro ya tsaya ya fara bin wannan abu ne wanda ina mai tabbatar maka duk wanda ya san waye Joe Ajiro ya san mutum ne wanda adalin mutum ne kuma bai wasa da abin da ya shafi hakokin al'umma ko ma'aikatansa suna nan za su ina jin dadi maka karin bayani akan waye shi ni nayi mai mamaki da suka kawo nan korafi da suka tsallake suka koma suka je EFCC kotu da shauransu kaga duk da dai magana tana kotu ba mu cika sabaki ba to amma muna jan kunnan su kuma muna jawo hankalin su da su fahimci cewa kungiyoyin nan lalle lalle suna fada akan su amma babu yadda za a yi kana shugabantan kungiya kana kokarinka wani ya zagaje na gole ka to kaga wannan abun da yake bata ita kungiya rai kenan shi yasa da mun tashi fafutuka muke cewa al'umma su zuba ido su ga abun da zamu yi ba muna namu su kuma suna nasu daban ba saboda haka shawaran da zan ba su shi sai su jira su ga abun da wannan wato committee za ta yi kuma lalle lalle kamar yadda na gaya maka Joe Ajiro mutum ne wanda ba zai taba yadda a zalunce su ba nayi magana da shi na fahimta wanda duddai dama dai na san waye shi din tun da ya amince har da wannan wato alƙawari na tabbata mutum ne wanda sai ya biya ya karshen wannan al'amari
kore na su tabbiru mun gode kwarai
da gaske to kuma mun gode muku VOA da wannan wato abu da kuka yi Allah ya bar zumunci kuma Allah ya sa duk wanda ya ka korafi irin wannan zaka dada tuntuban mu kuma da izinin Allah za a magance shi Allah ya saka ma wannan shiri da wato da ake cewa shiri a ciki da gaskiya lalle sun tabbatar mana ciki da gaskiya ne kuma insha Allah ka baya wato huda shi so muna musu godiya muna muku godiya gaba daya da fatan kuma Allah ya kare ku ya dada ba ku basiran wato bin hakokin al'umma kamar yadda kuke
masu sauraro kun dai ji abin da ya faru kan wannan takaddama kan neman haƙƙin tsafin ma'aikatan wuta na TSCM har 50,000. Shirin ciki da gaskiya na miƙa godiya ta musamman ga Comrade Nasir Kabir da Comrade Joe Ajiro bisa tsayin daka da suka yi na ganin an biya wa tsafin ma'aikatan haƙƙoƙinsu. Haka kuma za mu saka ido kan duk wani abu da zai faru kan wannan takaddama domin dawowa don sanar da ku masu sauraro. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri Nasiru Adamu Elikaya ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.